بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 16 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na da shekara 1439, daidai da 5 ga watan Novemba shekara miladiya ta 2017. Wannan shine majlisi na 15 a cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imamu Zainuddin al-Iraqi rahimahullah. Zamu tashi a inda malam ya ce aqsamul hadithi, kan baiti na 11 kenan. Sai ya ce wa ahlu hadha sha'ni qassamus sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan, fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi ma shudhudhi وعلة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمعتمد، إمساكنا أن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك النافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وأنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري أن سالم أي أن أبيه البر، وقيل زين العابدين أن أبه عن جده، وابن الشهاب أنه به، أو فابن سيرين أن السلماني عنه، أو الأعمش أن ذي الشان النخئي أن ابن قيس ألقما أن ابن مسعود ولمن عمما. وانا تتسوني بيتو سنبيكاو وراغوما كينان دنگني دا بياني أكن أقسام الحديث. يتشي وأهل هذا الشأن، mazuwa wannan harka ta hadisi, wato masana hadisi, ana karantawa da ash-sha'an da tahqiqin al-hamza din mai dauri, ko kuma ash-shani kamar yadda ya ambata a can gaba, anhu awul a'mashu an dhish-shani, ash-shani da tashili irin yadda warshe yake ko ai tashilin hamzar. To kana ya karanta shi da wa ahlu hadha ash-shani da tahqiqin hamza, ko kuma da tashilinta qassamus sunan. Malamai masana wannan fanni na hadisi qassamus sunan sun raba hadisan, sun raba sunnonin ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Sun raba su zuwa ga akwai sahihi, akwai dha'ifi, akwai hasan. Cewa da yayi as-sunan, wannan yayi idrajin dha'ifi a cikin as-sunan. Idan muka lura, wannan an yi shi ne kawai littaglib, amma inda tahqiq hadisai da'ifai ba a lissafa su a cikin sunan, ma'ana ba sunnoni ba ne su. Ina fata mun gane wannan. Amma saboda taglib, cewa mafi yawa da hasan da sahihi duka sunnoni ne, sai aka ce as-sunan. Sannan in mun lura a bisa ɗabi'a, ya kamata ya zama ne sahihin wa hasanin wa dha'ifin, sahihi sai hasan sai dha'ifi. Amma larurar waka, saboda yana so ta kare da nunun, yanda nan ya ce as-sunan, can ma ya zama hasan, to shi sa sai ya juya shi zuwa ga ainihin, wato ya ce hasan. To wannan taqsim din kuma zuwa gida uku, zaka iya cewa baya ga nan an samu wani malami daga cikin waɗanda suka yi gyara akan waɗannan baitocin, ya kokarin gyara wannan baitin, ya ce ilmul hadithi raji'us sunufi ila sahihin hasanin da'ifi. amma ba wani gyara ne wannan na azo a gani ba kokarin ya mai da shi ya zama yadda yake din hasan sahihi sahihi hasan da'if sannan cewa hadisi sun rabu zuwa gida uku wannan dangane da abin da yake mustaqir wanda aka samu dace akan shi daga baya amma ba haka ba galibin malamai kudama gida biyu suke raba hadisi zuwa ga sahihi da da'ifi a wurin su hasan wani juz'i ne na sahihi daga cikin malamai kudama al-imam at-tirmidhi shine ya zo ya shahrantar da amfani da lafazin hasan a bisa lura da cewa shi ma wani kaso ne mai zaman kanshi wani gida ne mai zaman kanshi wanda ya wannanci sahihi sai kuma daga baya malamai na baya su kuma suka samu wannan istiqrari akan sahihi hasan da'ifi don haka wannan shine abin da ya tabbata daga karki a gurin malamai fal awwal shi wancan na farkon sahihi kenan ko malam yace al muttasilul isnadi shine hadisin da zai zama al muttasilul isnadi wannan idafa ce ghairu mahba ai muttasilul isnadi alif da lam da aka saka mishi shine ya maida ita idafa ghairu mahba al muttasilul isnadi wato wanda yake isnadin shi ya sadu da juna بنقل عبد ضابط الفؤاد تهنير شراتو والعدل أمن تتشي ضابط الفؤاد واتوانديكي حازم ميقوازو ميريكيوا نا الفؤاد نزوتي يكينا يافا البنغري قداني أكوي كما ضابط الكتاب وانديكي كيا يلتافسا abunda yake nufi da yana fadan sharuda ne anan a takeici wadanda da su ne hadisi ke iya samun martaba ta sahihi inda aka samu sarkakkiyar mazaje wane daga wane abunda za a fara dubawa shine shin mutanen nan da suka ce sun ji riwayar daga su wane ya tabbata sun sadu da su saduwa irin ta dalibai da malamai wanda za ta bayu zuwa ga yuwar su saurari hadisi a gurin su ma'ana duk sanda bukhari yace haddathana abul yamani ko haddathana musaddad ko haddathana abdullah ibn wahab kowa ne abinda za a fara bincikawa muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah shin ya gamu da abul yamani ya gamu da wani ya gamu da shi gamuwar dalibi da malami to an samu ittisal kenan na fata mun gane wannan shine sharadi na farko ittisalus sanad zama akwai gamuwa tsakankanin su haka za a duba kowace gaba tsakanin malamin da aka ce daga gare shi da dalibin da yace daga malamin har zuwa kan dalibi na karke a isnadi shine sahabi ya tabbata sahabi ne ya gamu da manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbata na bayan shi tabi'in ya gamu da shi haka dai har zuwa kan malamin da ya rubuta littafin to an samu ittisalus sanad kenan sharadi na farko sharadi na biyu bi naqli adlin ya zama waɗannan mutanen da suka zo isnadin ya sadu da juna tsakankanin su ya zama mutanen ƙwarai ne adl shine mutumin kirki wanda al'ummar da ya rayu a cikin ta tayi masa shaidan nagarta wasu malamai da suna hada kirki ya dauki ma'anar abu biyu kirki a matsayin dabi'a da siffa din da kuma ita kanta hadda suna hada ta a cikin adala amma maganar da malamai daga baya suka istiqrari akan ta shine hadda ko nagarta nagarta hadda daban da nagarta halaye da aka ya hada biyun dabitul fuad da kuma adal kaga ya kawo su duka biyu sai ya zama mutumin kirki ne wanda ba a san shi da wani abu daga cikin fasikanci ko barna ko bata ko wani muguwar dabi'a wacce za ta hana a iya yadda da shi a matsayin mutumin kirki ba dole sai ya wannan abu gaba ɗaya sun kori daga barin shi ya zama mutanen da suka yi zamani da shi malamai sun ba da shaida akan nagari ne shi sannan kuma sai hadda din ya zama idan mai koyon karatu ne ta hanyar haddacewa da kwakwalwarsa ko da zuciyarsa to tun daga sanda ya koya har zuwa sanda ya karantar an tabbatar da haddan nan tana lafiya idan kuma mai koyo ne ta hanyar rubutawa a littafi. To ya zama tun daga san da ya rubuta a littafin har zuwa san da ya bayar littafin yana nan lafiyar salau. Bai bayar da aro ba, ba a sace ba, bai yi sakaci da shi wani ya ƙara mai ko ya rage mishi ba. Wannan da ke amfani da littafi shi ake ce ma dhabtu kitabin. Akwai kuma dhabtu sadrin, shine wancan na hadda din. To ya ake a gane mutum yana da hadda mai kyau? Shine sai an dade ana gwada hadisan shi. Ma'ana yau da gobe, yau da gobe malamai da dalibai da sa'o'in karatunsa yau da gobe yana fada, yana ƙara fada, yana maimaitawa, za a gane cewa lalle wane ya haddace abin nan daidai. Yadda ya bayar da shi ran haka ya bayar da shi yau, yadda ya bayar da shi jiya haka ya bayar da shi shekaran jiya, yadda ya bayar haka sauran su ma suka bayar irinsa, sa'o'insa a karatu, sa'o'insa a ilimi. Wannan shi yasa zaka ga malamin da bai dade yana karantawa ba suke kaffa kaffa da shi, zaka sun ce bai da yawan hadisi. Saboda idan mutum bai da yawan hadisi ba a da yawan wato data da za a yi sampling a gane haddasa ko rashin haddasa. Ina fata mun gane wannan, ko mun fahimci wanda ke ko jama'a. Da haka yawan karantawarsa da dadewarsa tana ba da dama a samu yawan data da akanta ne za a gina hukunci akan cewa ya iya. Idan an gwama hadisan shi da na thiqat an ga yana yin daidai da su, da kuma shi a karan kanshi yana dacewa da kanshi a wajen abin da ya bayar, hadisin da ya bayar bara ko bara waccan, aje ya sake ba da shi daidai, sai a ce lalle wannan yana da hadda lafiyayya. Idan ta kai 100 bisa 100 ko kusa da 100 bisa 100 to ya zama dhabitun kenan, ya zama mai nagartacciyar hadda, hadisin shi zai iya zama sahihi idan ya cika sauran sharuɗa. Yanzu mun ji sharuɗa guda uku: ittisalus sanad, sai kuma adalatul rawi, sai kuma dhabtuhu. Dhabtu shine wanda muka ce imma ya zama dhabtu sadrin ko kuma ya zama dhabtu kitabi. Ina fata muna biye jama'a. Sai ya ce a mithlihi an ghairi min ghairi ma shuzusi. Wannan dhabitul fu'ad din, wannan adlun naqlu adlin dhabitul fu'ad, cirowar mutumin kirki mai cikakkiyar hadda, to kuma ya zama shi ma ya ruwaito ne daga mutumin kirki mai cikakkiyar hadda irinsa, shi ne an mithli. Bukhari mutumin kirki mai cikakkiyar hadda daga malamin shi, wani shi ma mutumin kirki mai cikakkiyar hadda shi ma daga malamin shi, har zuwa kan sahabi. Shi kam sahabi dama mutumin kirki ne da shaida Allah subhanahu wataala. Min ghairi ma shuzuzi, ba tare da shuzuzi ba, ma anan za'ida ce jama'a, min ghairi shuzuzin ne. Idan akwai hurufu zawa'id da suke zuwa a cikin yaren Larabci, kuma wannan islahi ne na malaman nahau, haka suke kiransu da suna zawa'id. Koda kaji sun faɗa game da Alkur'ani ba ya suna nufin Kur'ani na da ƙari ne a hakikanin yadda al'amari ke ba, suna maka bayani ne akan ka'idar yaren Larabci. Haka ce za'idi a nahawance, abinda yake nufi shine kalma ko harafin da koda an cire ta to babu abinda zai karye a ma'ana, sai su ce mata sunanta za'idi. Kamar misali hatta idza ma ja'uha wa futihat abwabu, abwabu wannan wawun din malaman nahwu sun ce za'ida ce. Hatta idza ma ja'uha wa futihat, to wannan wawun din da za a iya cewa hatta idza ja'a idza ja'uha futihat abwabuha, kuma ma'ana ba ta karibu haka falamma adaa'at ma hawlahum, falamma adaa'at hawlahum duka ɗaya ne a ma'ana da falamma adaa'at ma hawlahum. Da haka wannan ma ita ma irin waccan ce za'ida, falamma adaa'at ma hawlahum. Haka waghfir li abi innahu kana min ad-dallin, waghfir li abi innahu min ad-dallin, kana ce za'ida. Sanan da yawa irin haka a cikin ainihin yaren Larabci musamman nada, to irin ta ce anan an mithlihi min ghairi shuzuzin, daga wani irin sa ba tare da shuzuzi ba, ba tare da shuzuzi ba. Menene shuzuzi? Shine fandarewa daga abinda aka sani, ya zama an saba ko kuma an ji daga bakin da dama daga cikin ɗaliban wata makaranta cewa karatu kaza ga yadda aka bada shi, sai wani daga cikin su amintacce kuma irin su sai ya zo da nashi version din, nashi salon labarin, sai ya saba wa nasu ta fuskar da ba za a iya hada su ba. Su sun ce malam ya ce Ahlul Badrin mutum 300 ne da dori, misali shi kuma zai ce an ce mutum 600 ne, ya zama su wanda suka ce 300 ne sun fi shi yawan adadi, sun fi shi yawan adadi, shi ɗaya ne, su kuma su biyu ko uku ko hudu ko sama da haka, ko kuma ya zama ɗaya da ɗaya. Amma mai riwaya A ya fi mai riwaya B ƙarfin hadda, to wanda aka bincika shi ya fi ƙarfin hadda, to nashi ya zama shi ne asali kenan, wancan ya zama shadhi, shi kuma nashi ya zama mahfuzi. Ana gane ƙarfin haddan mutum ɗaya da mutum ɗaya ta hanyar abubuwa guda da yawa ne, ba abu ɗaya kaɗai ba. Kamar dai wancan abin da muka faɗa a baya, ya zama an daɗe da jarabtar cewa wani na da hadda mai ƙarfi, an san shi, ko kuma an san shi cewa dangane da malam wani, to shi makusanci ne sosai gare shi, akwai ƙulul mulazama, ya daɗe da shi. Kamar abin nan Nafi'u da Abdullahi ɗan Umar, kamar ainihin irin abin nan Muhammad bin Ja'far Gundar tare da Shu'uba, kamar ainihin wato lazimtar da al'imamu Tirmidhi ya ma Bukhari da ire-irensu. Idan aka san wane ya lazimci makaranta kaza, to an fi tunanin ya zama shi ya riƙe abin da aka faɗa ko ya faru a makarantar fiye da wanda bai lazimta ba. Wanda yake nan kullum a waje ko zai fi sanin sirrin wannan wajen fiye da wanda baya nan kullum. To wanda abu ya faru a garinsu zai fi sanin sirrinsa fiye da wanda yake ba ƙone labari ya ji. Da haka ana amfani da ƙulul mulazama, ana amfani da kuma har ila yau ya zama wani an san shi yana ba wa wannan abin muhimmanci. Dama akwai ɗaliban da an sani shi yana damuwa da hadisan sira, ko yana damuwa da hadisan ahkam, ko yana damuwa da hadisai wanda suke magana akan misali ashratus sa'a. Kuma ka samu saɓani tsakanin shi da wani wanda ba a san shi da ba da muhimmanci na musamman akan wannan babukan ba, to wancan da ke da ɗabi'ar wannan baya da muhimmancin yana da wani abin nan ɗori, yana da wani sima, yana da wata falala ɗoriya akan wancan, ta yadda in suka samu saɓani ko za a karkata zuwa ga nashi a matsayin shi ne mahfuzi. Wancan da ba shi da wani abu a kai na musamman ya zama nashi shi ne shafi. A takaice dai shadh shi ne suke cewa hadisi sahihi wanda ba a aiki da shi, saboda ya inganta isnadance, amma sai ya zama ya saba wa abin da yake ma'arufi a makarantar, mahfuzi a makarantar. Wani lokaci akan yi iyayi ma a bincika a bincika don a gane wane ne za a manna wa wannan shi zuzu ma sai a rasa. Kamar wancan hadithin da ke cikin Sahih Muslim wanda aka samu su malamai kamar su Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim Allah ya gafarta musu, suka kokarin cewa hadisi ne shadhi, shine na la yarquna da riwayan la yastarquna, wannan hadisi na falalar masu shiga aljanna din nan babu hisabi, cewa su ne wanda ba sa shirka, ba sa canfi, ba sa kaza. Sannan kuma daga ci aka ce wala yarquna, ba sa yi ma magani, ba sa yi ma cuta magani, suna haƙura ne kawai har sai sun warke da izinin Allah saboda tsabaragen tawakkali. To sai wata riwaya ta zo a cikin Muslim da wala yastarquna, ba sa neman magani a wurin wani. Sai Ibn Taymiyyah ya ce wannan shadhi ne, saboda neman magani a wurin wani ba sa yi ma wani magani, ko ba sa neman wani magani, wannan aiki ne ma na taimako. Ya kamata a ce yana cikin siffar mutanen kirki ne, ba a ce ba sa yin shi ba. Aka laluba sam aka rasa wanda za a manna wa wannan shizuzu. Wanda mai wannan ƙarin shi ne Sa'id ibn Mansur Al-Hafiz Thiqa Ahdul Athbat. Don haka daga ƙarke dai tahqiqin da malamai suka take kamar irin su ابن حجر اتكين فتح الباري suka tike akan cewa lalle wannan shiduzin ba shiduzi bane. Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin shi ma ya karkata zuwa ga cewa shiduzi ne da irin wancan karkatar ta su Ibn Taymiyyah da wasu umumat. Amma ga karanta yadda Ibn Hajar ya tabbatar da magana, lalle ba shiduzi bane, wani ƙari ne mai zaman kanshi wanda za a iya karban shi, wallahu a'lam. Don haka abin da nake so mu fahimta shine yanke hukuncin cewa riwaya kaza shadhati tana buƙatar na farko tukuna ya zama mutumin da zai fara haka malami ne masani na gaske, sannan kuma ya zama ya tattara riwayoyin ne ya hada su sannan ya wannan hukuncin, sannan kuma hukunci ne ijtihadi, yana iya sabawa daga malam wani zuwa malam wani. Ana iya samu wani malami ya kalle shi a madadin shadhi, wani kuma malamin ya iya ganin a akwai wata mafita ko wani ta'awili ko wani tarjihi da yake fuskanta, ko kuma ya samu wata riwaya daga baya wacce za ta fassara abin da ya zo a can a dunkule, wanda har wasu suka yi tsammanin shadhi ne. Wa illatin qadihatin fatuzi, yace da kuma wato min ghairi illatin kenan, ma'anar shi min ghairi illatin wa aywa min ghairi illatin qadihatin, kuma kada a samu wata tangarda wacce za ta soki ingancin hadisin. Shine fatuzi, wannan ma fatuzi da fatuzi da ɗaya ne, wato ya zama ta cutar da hadisin, tuzi ko tuzi. Gashi na hadisi ko Fatimatu bada'atun minni yuzini ma yuziha, ko yuzini ma yuziha. So illa ita kuma ita ce kamar yadda lafazinta yake nunawa, wani wata tangarda boyayya wadda ba kowa ke iya gananta ba sai malamai ƙwararru, wadda a zahiri kama hadisi ya inganta amma sai zama akwai illa a isnadi ko illa a matni. Da shizuzi da illa duka suna iya faruwa a cikin isnadi, suna kuma iya faruwa a cikin matni. Ina fata mun gane. A samu wata illa boyayya wacce take sukan abinda a zahirinsa inganci, kaman ana ta mudallisi, kaman ainihin tadlisi taswiya, kaman abin nan inqita'i da ke tsakanin wata gaba wanda zahiru hattisal, ya zama wane da wane, malamin da ɗalibin a zahiri sun yi zamani guda kuma akwai wasu haɗu, amma sai ya zama wannan riwayar idan aka bincika ba ta daga cikin abin da ya tabbata sun haɗu a kanta, ko ya zama akwai ainihin wato tadlisanci da wani yayi wanda ba a gane ba daga an kalli isnadin, saboda ba tadlisi ne bayyana ne ba, kamar tadlisi taswiya za mu zo mu ji magana akan ire-irensu, ko wani abu makamancin haka. Irin wannan ita ce illa qadiha, wanda za ta soki mutuncin hadisin, za ta soki ingancinsa. Ana iya samu illa ghairu qadiha, akwai cututtuka masu cutarwa ko daga ƴan adam, akwai kuma cutuka wanda ƴan adam suna iya rayuwa da su da sauƙin matsala, za su iya rayuwa da wannan cutukan. To kaga illa kenan qadiha da ghairu qadiha. Wacce ce illa ghairu qadiha? Wacce za a samu tana da mafita, akwai yadda za a yi a tabbatar da tabbatar hadisin ko da akwai illa, kamar an-ana ɗin, an-ana ce ta mudallisi, amma ana da wata riwaya da ya ce haddathana, ya sarraha cewa ya ji, to yanzu wannan illa ce, amma ghairu qadiha saboda tana da remedy, tana da maganinta a gefe. Irin wannan su ne za ka gani birjik 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 a cikin Sahih Bukhari, an-ana ta mudallisi ga sanan kaca-kaca, amma in ka koma ka bincika za ka tarar masu sharhi sun yi bayani, ko kuma shi kanshi Bukharin ya kawo riwaya mai isnadi ɗin na haddasana a nan take, ko a gaba ko a baya, ko kuma a wajen littafin a cikin Khalqu Af'alil Ibad ko Adabul Mufrad ko wani littafi daga cikin littafansa a Tarihul Kabir ko makamancinsa, ko kuma ma shi bai ruwaito ba, za ka ga Tirmidhi ne ya fitar ko Abu Dawud ko wane ne, shi kuma wannan isnadin mai wannan matsalar shi yake so, saboda wata nakta ta yi a uluwi, ta yi akwai wata kalma wadda babu ita a wancan isnadin, ta yi ya so ya takaita irin yadda ya saba yayi riwaya da ma'ana ga sunan dama zaka tara malami masu shari kamar musamman Ibn Hajar yakan fita da waɗannan fawaid to irin wannan illa ce ghairu qadiha babu matsala akan ta za iya rayuwa da ita amma al-qadiha ita ce wanda a yadda isnadi yake a zahiri haka kamar ya inganta amma sai ya zama abin da ke kasa ya hana ingantuwar sa wannan shine sharadi na biyar sai an samu wannan sharuda guda biyar sannan za a fara tutiyar cewa hadisi ya inganta shine ittisalus sanad sannan adalatul rawi sannan kuma ainihin wato adamul shuzuz adamul illa da kuma dhabtur rawi hadda da ittisali ba illa babu tangarda sannan kuma babu shuzuzi dole sai an samu waɗannan abubuwa guda biyar sun tabbata ga isnadi sannan za a fara tutiyar cewa ya inganta wannan kuma aiki ne jama'a wanda ba wai zaka bana lokaci guda ne kawai kace kayi shi ba kaman lissafi ne mathematics da za a baka kawai question yanzu ka bana minti 8 9 20 kace ka tsarge ta ba haka bane wannan irin matsala game da isnadi guda daya wani malami ma sai watanni yana bincike bai iya tabbatar da wannan musamman idan ya zama mutanen da suke cikin isnadin ba mashahiru bane ba sanannu bane yanzu kamar al-Imam al-Bukhari ya shekara 16 yana rubuta littafin shi na Sahih al-Bukhari yana yawo da shi duk inda zai je yana yawo da kayan aikin ya shiga nan garin ya shiga can ya shiga can yana tara data din da ya aiki akan ta sannan bayan ya tara ya gama tacewa shine yazo ya zauna a Ka'aba a tsakanin Makka da Madina a kasar Makka yana ta wannan aikin na tacewa din da kuma jera su a bisa wannan jeren gida kake ganin su amma dai sai da shekara 16 yana wannan aikin karanta littafin Taghliqut Ta'liq can karshen sa inda Ibn Hajar ya tarjuma Bukhari ya bayyana wannan haka kafin shi Al-Khatib al-Baghdadi ma ya bayyana a cikin littafin ainihin wato Tarikh Madinat As-Salam to Imam Muslim shi kuma saboda shi kuma ya zauna ne a gida dafa'an yayi tafarrugi ga aikin shi kuma shekara 4 yana yi amma baya yin komai sai wannan ba abin da yake zama kawai yake yana wannan rubuce-rubucen amma sai da shekara 4 yana yi waɗannan fa malamai ne waɗanda sune jibalul rawasi a duniyar hadisi wanda sune qat amma to ka kalli irin dadewan lokacin da suka yi suna yi kafin su ce kaza ya inganta su sashi a littafin su to haka yana da hadari kawai wani ya zo kawai rana a tsaka yace ai kaza dake cikin Bukhari bai inganta ba rashin sanin wato nauyin magana da yake faɗa ne ko mun gane da kyau jama'a kamar yanzu misali Dangote ya bada farashi kawai sai wani ya zo yana da shago irin dan kitsin da ake ajiyawa mai ake ci mishi container kawai ce ba mai da farashin Dangote ba ƙarya ne farashin da ya bayar na siga mun ba mu yadda ba kaga bai san gravity magana da yake faɗa ba domin babu yadda za a iya canza wannan farashin babu ba shi da hanyar canza in zai mutu ya dawo washi ta ƙara ya fashi ba zai canza wannan farashin a yadda yake to haka wanda zai zo ya ce wai Bukhari kaza bai inganta ba ai ana cewa ma akwai dhaifi a cikin Bukhari dama yawanci zaka ga ko dai mutum ne wanda yake wato jahili dan boko wanda bai san mutuncin komai ba sai abin da ya sani don yana daga cikin umumin jahilcin da yan boko suke fama da shi shine kowa iya abin da ya sani yana ganin kawai shine ilimi duk abin da ya wallanci ilimin sa to zai iya rena shi kaga wannan rashin adalci ya kamata duk mutumin da ke harkar ilimi ya dinga mutunta harkar wani ilimin da ba nashi ya dinga tuna shi ma sai da ya sha wahala sannan ya tara wani nashi karatu kuma wancan ma masu shi su ma suna shan wahala suke tarawa ma'ana ai zaka ga mai kuɗi in ya ga wani mai kuɗi yana jinjina shi dan ya san sai da ya sha wahala ya samu bai da rai kai ka zauna kai kai kashi kaga sun zama kuɗi dole sai ka sha wahala ko waye ubanka ko sai ka sha wahala zaka samu kuɗi ko zaka ga masu kuɗi suna girmama junansu da wannan to idan aka yi wa mace kishiya misali za ka ga mata masu kishiyoyi suna tausaya mata saboda sun san abin da zai biyo baya ko a bisa al'adunmu za su dinga tausaya mata saboda sun mubasharanci irin abin ta shigo yanzu amma wajen karatu musamman galibin 'yan boko wane idan shi economist ne to duk wani abu da ba economist ba gani yake ba ilimi ba ne wane idan shi medical doctor duk abin da baya cikin wannan medicine din gani yake ba ilimi bane sai kuma ran da ya bukaci zuwa ga wani ilimi a wajen ilimin sai ga ya zama kuma wawa ya rena kanshi
to tun farko ya kamata mu dinga girmama ilimomi dan dukkanin su falala ce Allah yake ba mutane idan kai malamin shari'a ne ko malamin qur'ani ko malamin nahwu ko malamin menene ka dinga ganin sauran malaman dake da wani ilimi ba irin naka ba su ma falala suke da ita su ma daraja ce da kake ita ka dinga girmama su to da ga na farko ɗan boko suna da wannan gangancin sai ya zai a ce kome ya inganta ai ba zai yi ba labarin da suka wuce shekara 2000 ya zai a ce kome ya inganta a cikin su ai ba zai yi ba da hankalin shi na abin da aka koya mishi na logic da philosophy yake faɗan wannan wannan yawanci in ana so a ba su amsa sai an zo da su a musu karatu tukuna san waye Bukhari me littafin sa da sauran su wanda kuma ba za su iya fahimta wannan karatu akwai kuma waɗannan marasa kunya ƴan kalakatu mu'tazilawa da ƴan kalakatu da jahmiya da sauran rukunin ƴan bid'a wanda suke yin dauki daidai in ka ji suna cewa akwai abin da bai inganta ba a cikin Bukhari abin da bai inganta ba shine wanda ya saba da irin gurbataccen hankalin su shine kawai bai inganta ba su ba su aiki da wasu ma'ayir ma'ayir din su kawai shine hankalin su yaushe za a ce kaza yaushe za a ce Isa zai dawo in ya dawo to annabi ne shi ko yaya bayan Allah ya ce ya mutu ina Allah ya ce ya mutu kuma Allah ƙarya yaushe za a ce a kaza lokacin za a ce Allah yana da kafa to ai yanzu ya zama irin mutane kenan yaushe za a ce kaza yaushe za a ce annabi ya ce iyayen shi ba musulmai bane ina irin waɗannan zaka ga suna zazzaban kowa yana zaban abin da ya sabawa hawa din sa ne to a ƙarƙashin wannan sai ya saki kalma kawai ya ce ai akwai abin da bai inganta ba me yake ishara wancan da shi bai da shi ba shine bai inganta ba amma ba zai iya karewa ilmance ya akai ba to akwai wannan rankiya sai rankiya ta uku malamai masu yin wannan magana to da masu suna da ƴancin su su malamai ya rage idan sun yi a duba ta haƙiƙi waye yake da gaskiya a cikin su waye bai da ita su kansu malama akwai wanda ake ganin kamar akwai nau'i na hassada da ta kai su idan ga wannan magana Allah ya gafarta musu malamai ne na sunna duka mun zo zamu ishara zuwa ga in an bi magana akan awwalu man sannafa fi sahihi watakila darasi na gaba mai ishara zuwa ga malaman da suka shahara da kulafacin cewa sai sun gano kurakuran su Bukhari da Muslim muna faɗa wannan muna cewa fa Bukhari da Muslim ɗan adam ne ba su tsare daga kuskure ba Allah bai tsare ta musu daga kuskure ba amma Allah ya ba su falalar da a bayyane ba ta faru ga kowa ba irin su shine al'ummar musulunci tsawon zamanna sun yi ijma'i akan karɓar littafin su to mu kuma musulmi ijma'i a gumu hujja ne musulmai tsawon zamani tun bayan su an yi ijma'i akan karɓar littafin su da ganin su a matsayin littafai ingantattu to wannan kada ya ishe su falala koda an samu wata tangarda ko wani ragowa ko wani gazawa a wani waje to kafa bil mar'i nailan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum falala a ce ai shi matsalar shi kawai guda kaza ce ma'ana duka sauran ba matsala bane abubuwan da yake to sai an yi haka jama'a ake cewa hadisi ya inganta da haka inganta hadisi ba aiki ne na wasa ba shi yasa kullun in zaka yi yafi sauki ka dogara da wani malami wa ruddu uhdataha ila nuqaliha ya inganta sai ka ce Ibn Hajar ne yace ya inganta Nawawi ne yace ya inganta Albani ne yace ya inganta Uthaymin ne yace ba ruwanka amma ingantawa da kanka in ka kai to kai in ko baka kai ba to ka san cewa ta kaul ne Allah kuma kana danganta abubuwan da baka tabbacin sun tabbata daga manzo Allah kenan kana cewa aje ayi a matsayin addinin Allah kaga wannan kuma wani mukami ne mai hadari Allah ya tsare mu wa bis sahihi wad da'ifi qasadu fi zahirin lil qat'a wal mu'tamad idan suka ce kaza sahihi ne ko kaza da'ifi ne qasadu fi zahir suna nufin a zahirin abinda ilimi na dan adam ya bayyana an bi ka'ida ta ilimi kimiyya ce an tike ga hukunci kaza lal qata ba wai ana cewa ne lalle ilaihin ya tabbata haka yake wannan alama fi nafsil amri alama fi lauhil mahfuz wannan gaskiya bane akwai saban da malamai suka game da wannan shi na inganta hadisi yana nufin al qata bi thubutihi koko zato ne marinjayi malaman da suke so su tahaffudi kaman shi malam anan da ire-irensa suka ce a ce zato ne marin jayi dan baka iya yankewa keke da keke tunda baka da mabudin gaibi kace eh da gaske ne tabbas wannan abun babu yadda za a ce ba haka bane saboda akwai abubuwan da suke iya faruwa waɗanda za su sa ya zama abinda ya bayyana gare ka na gaskiya ya zama alama fi nafsil amri ba gaskiya bane wannan ya faru hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali game da kissan matan nan da aka yi mata da aka yi suka yi li'ani kaga ya bayyana abinda suka bayyana ya zo ya zama ba haka bane da to ta haifa dan da yayi kama da kwartan misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi yake ce musu idan kun kawo mini kara kada waninku ya zama ya iya surutu ya canza magana in bashi abin da ba nashi ba in na bashi ya karba na yanka mishi wuta yanzu wannan yana nuni zuwa ga yuwar a bayyana maka abu ka ganshi a matsayin gaskiya da iya ilimin ka na dan adam sai zama kuma a asalin wurin Allah ba daidai bane yana wannan abu ne mai yuwa ko to saboda yuwar wannan sai suka ce to a ce zato ne marin jayi wasu mu suka ce a idan dai ba mun ga wannan matsalar ba kawai mu dauka to daidai ne har sai an ga wata matsala a ce kawai yanke wannan ya inganta zaka iya rantsewa da Allah annabi ya faɗa idan an ga wata matsala to shikenan sai a ce ito amma wannan akwai matsala amma wanda ba a ga matsala ba kada a mishi wannan tambar dan kada a baiwa waɗannan masu neman ta da zauna tsaye mu'tazilawa da marasa kunya ka a ba su dama sai to ai su ma da kansu malaman suna cewa ai zato ne sai su fara jan wasu umumat inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a za su yi jan waɗannan da kofa ko waɗancan suka ba da amsa suka ce a bar shi a haka wanda duk ya ce akwai matsala a ce ya nuna matsala in ya kasa nuna wa ƙarya yake ke to da haka dai wannan mahalli ne nan zai tsakanin malamai abin da yafi a tsaya akan cewa duk abin da ya tabbata to tabbatacce ne har sai an samu wani abu da zai saba mishi amma ba maganan qat'u ko dhannu ba kawai ya tabbata eh ya tabbata isnadi ne sahihi eh sahihi ne alqat'u ko adh-dhannu a aje wannan a gefe har sai in an samu wasu matsaloli wanda kuma idan an same su akwai wanda suka cancanta su yi bayani akan su wal mu'tamadu yace abinda yake shine daidai abin dogaro imsakuna mukami bakinmu an hukumina ala sanad daga hukunci akan duk wani isnadi bi annahu as-sahhu mutlaqan cewa as-sahhul asani a ce ga wani isnadi yafi dukkanin isnadoji inganci yace a daina faɗa wannan magana yafi dacewa in dai za a laƙinta to akwai matsala sai dai in za a ce as-sahhul asani inda ahli makka ko as-sahhul asani fi madrasati fulani to wannan babu laifi wa qad khaba bihi qaumun amma dai an samu wasu mutane sun kutsa cikin wannan abin su ba su hakura ba faqila wasu sun ce malikum annafi'in bima rawahu nasiku wannan ita ce magana Imam al-Bukhari wanda yake aka fi sani da suna silsila zahabiyya malik annafi' bima rawahu da abin da ya ruwaito rawahu nasiku maulahu da abinda mai bautar Allah nan maulahu mai gidan Nafi'u din domin maula tana zuwa da ma'anan al-mu'tiq shine na saman kenan da al-mu'taq shine na ƙasa wato wanda ya enta bawa da wanda aka enta shi sai ta fi shahara da maula shi bawa an fice mishi maula amma su bayin su ne suke ce ma iyayen gidansu maula amma sauran mutane suka itlaqin maula maula fulani ba zaka ga bawa ne bararre gawa ne amma shi bawa sanda zai addressing mai gidansa zaka zai ce mishi ya maulaya ko ya maulana to yana nufin ya kai wanda ka enta mu ko mai gidanmu maulahu anan wato mai gidansa shine annasiku mai tsaba ragin bautar Allah nan babu shakka Abdullahi dan Umar ya cancanci wannan suna a kira shi da suna annasiku domin bawan Allah ne mai bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli bil layl ma dalla da abdullahi dan matashin malamin nan ina ma da yana sallar dare yace tunda yaji annabi ya mishi wannan magana bai fasa sallar dare ba iya rayuwar shi haka ya taba yin mafarki an yi tashin alkiyama sai ga an ci kuka shi za a kai shi wuta mala'iku sun dauke shi ana ja yana ja za a kai shi wuta sai wani mala'ika ya zo a guje ce an ce a kyale shi a sake shi yana sallar dare kaga ba sai an fasara mishi ba wannan dama haka Jabir dan Abdullahi kamar yadda al-Imam Ibn al-Arabi ya ruwaito a cikin mashikarsa da Ibn Hajar ma ya ambata a cikin tarihin Abdullahi dan Umar a cikin al-Isaba cewa Jabir dan Abdullahi yake cewa ma minna ahadun adraka ad-dunya illa malat bihi wa mal biha ghayra Abdullahi yace a cikin mu babu wani wanda ya riski kuɗi da wadata da sarauta sai dai zama ya dan karkata ya bi duniya sun cakuɗe da duniya ya dan yana dan gayin shi haka dai yana dan nuna dai ai abin nan inna la idza an'ama ala abdin ko yuridu an yara athara ni'matihi alayhi da sauransu dai zaka ga mutane suna da hanyoyin su na justifying makansu abubuwa yace amma banda Abdullahi dan Umar shi kam yana nan yadda yake ba shakki shi saran da ya rasu sai wani yake cewa Abdullahi dan Umar ya fi rasuwar shi tafi zama asara ga al'umma fiye da rasuwar baban shi sai wani yace ya kake faɗa ka yace baban shi san da ya rasu ya ba wasu ire-iren shi a baya amma shi Abdullahi da ya rasu babu wani irin shi ya rasu babu wani irin shi a lokacin da ya rasu dan ya dade a duniya yana daga cikin sabbai da suka dade a duniya Allah ya gafarta mishi babban malami ne a cikin sabbai yana daga cikin sabbai al-mukthiruna min ar-riwayat su bakwai wanda yake da dimbin ilimi ga kuma kunya da hakuri da kawaici an yi a sashi a cikin fitintunu ya ki shiga fitintunin siyasa fitintunin jagoranci wadanda suka yi ta faruwa lokacin da Muawiya ma yazo yana so ayi madan shi mubai'a Yazid yazo kasar Madina kamar yadda Bukhari ya rawaito yazo yi huduba yayi ma mutane barazana cewa to na sa dana kuma dai ya cancanta saboda in kashe fitina za ta iya biyo baya idan bana nan a zo ana tunanin wane ne za a bato na riga na nada idan a nan wajen akwai wani wanda yake ganin wannan nadin da nayi ba daidai bane yayi magana in bai magana ba anan kai yayi magana har abada to dama Abdullahi dan Umar farko bai ma zo gurin taron ba sai da Hafsa ta zo ta matsa mishi a gidan shi tace lalle ka je gun taron nan bai kamata a ce dattijo kaman ka baka wajen ba yace yana cikin sahu ana wannan taron sai wani ya ce mishi malam kana jin magana na daki yanzu haka za ku kyale wannan magana kuna ji ana son zuciya ai ya kamata ku yi magana irin ƴan mu'abba din nan suka ne musu zuga shi yace har ya yi yunkura zai magana yace na ta so in tashi in ce ma Muawiya kai Muawiya ƙarya kake kai ka san wannan magana da ka faɗa ba daidai bane ka san a wajen nan akwai wanda suka yi musuluncin nan lokacin da kai da ubanka ma maguzawa ne balantana wannan yaron da aka haifa kwanan nan yace sai ni tunanin to idan na faɗi wannan magana shikenan wasu za su goyi bayana wasu kuma su ce ban kyauta ba na ƙara raba kan musulmai kenan yace har abada kuma tarihi zai wanzu cewa ni Abdullahi na raba kan musulmai shi kawai sai na hakura shikenan kuma babu kuma wanda yayi magana dama shikenan ta tabbata haka wannan ya daga cikin dattakun shi ya kasance mutum ne wanda yake mai bautar Allah mai sallah mai qiyamul layli kamar yadda aka ji da azumi kuma a ƙarshen rayuwarsa har ya makance yayi karantarwa ba kankani ba a cikin sunna radiyallahu anhu wa an abihi wa ikhtar haythu anhu yusnidu sai kuma ka zaba haythu anhu a yayin da zai zama daga shi maliku idan ana nema a ƙara tsawon isnadin an ce maliku an nafi an ibn umara to a cikin makarantar maliku waye za a fitar ya zama ya an jona shi da wannan silsila zahabiyya din yace ash-shafi'i sai ka kara da muhammad bin idris ash-shafi'i shafi'i an malik an nafi an ibn umar qultu ni malan iraqi sai na ce wa anhu ahmadu kuma in za ka cira daga shafi'i a cikin ɗaliban makarantarsa to ka ce ahmad sai zama kenan ahmad an ash-shafi'i an malik an nafi an ibn umara kaga wannan wato zahab ne fauka zahab zinare ne akan zinare wani na bin bayan wani yace wannan magana tashi ce shi malam iraqi kuma kafin shi akwai al-imam al-ala'i wanda ya rayu kusan gaban su kadan ya rasu shekara 761 shi ma magana sa kenan cewa a kara shafi'i akan shafi'i a kara Abdullahi Abu Abdullah al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ahmad dan Hanbali da kanshi yana cewa na koyi muwadda ta maliku a gun mutane 10 wani abu ce amma da na gamu da Shafi'i sai da na maimaita karatunta a gurin shi yace li anni wajadtuhu aqwamahum dan na samu yafi dukan su karfin hadda haka Ibn Adiyyin al-Tirjani ya ruwaito a cikin littafinsa sai dai abinda zai bada mamaki shine me yasa Shafi'i da ake gani a matsayin wanda yafi kowa cancanta daga makarantar Maliku amma kuma sai zama Ahmad dan Hanbali da ya faɗi wannan magana sai zama kuma mafi yawan riwayar sa a cikin Musnad daga makarantar Maliku ba daga Shafi'i bane daga Abdurrahman ibn Mahdi ne da Yahya ibn Sa'id al-Ansari me yasa kuma Bukhari bai riwaya daga Shafi'i a cikin littafinsa ba Muslim ma haka a isnadojin makarantar Maliku sai suka wadatu da wasu ɗaliban Maliku wanda a wajen martaba ilimi ba su kai Imam Shafi'i ba da nagarta sune su Ibn Ukhti Malikin su Abdullahi Ibn Yusuf At-Tinisi su Abdullahi Dan Wahab su Abdullahi Ibn Maslamat Al-Qanabi su Yahya Ibn Yahya An-Naisaburi da ire-iren su ɗaliban makarantar Maliku malaman su Imam Al-Bukhari da Imam ainihin wato Muslim shi kuma Ahmad dan Hanbali da ya faɗi wannan magana shi kuma sai aka samu shi ma a cikin Musnad duk da akwai riwayoyin Shafi'i ɗaya amma dai sun fi yawa a riwayoyin su Abdullahi dan Abdurrahman dan Mahdi da kuma Yahya ibn Sa'id ya fi damuwa da makarantar su to akwai dalilai da dama da suka jawo haka ina so ɗan uwa ishara zuwa ga littafin Al-Ihtijaj bi-Shafi'i na ainihin malam Al-Hafiz shine Al-Khatib Al-Baghdadi wanda ya tattauna wannan qadiyya bi-dhat tambaya ce aka mishi akan wannan mas'ala sannan ka karanta tarihin shi Imam Shafi'i din ila yau a cikin littafin Siyaru A'lami An-Nubala na farko tukunan Shafi'i yana daga cikin mutanen da mutuwa ta musu gaggawa in sa har ta'abiyya kamar yadda ake cewa Allah ya gafarta mishi kwata-kwata rayuwarsa shekararsa 54 a duniya an haife shekara ta 150 bayan hijira shekarar da al-imamu Abu Hanifa ya rasu sannan ya rasu shekara ta 204 kaga shekarar shi 54 kenan to wannan shekara ta 204 a lokacin aka haife imamu muslim an haife shi shekarar da al-imamu Shafi'i ya rasu kaga buziyu ya riske shi dan yana yaro a hannun mahaifiyarsa a lokacin shi kuma al-imamu al-bukhari shekararsa 10 a duniya dan haife shekara ta 194 ne shi kuma ina fata mun gane wannan ga dan shekara 10 ko da ya fara karatu to ta yube fita garin su ba ballanta nayi riski malaman da ba yan garin su ba da haka ba wannan tendency din to sai zama akwai kuma malaman da suke sa'o'in Shafi'i su kuma sun rayu sun dade har su Maliku sun riske su daga cikin su akwai wanda suke ma sun dade tsawon rayuwa su Bukhari ko jazakumullahu khairan su Bukhari sun riske su to kaga idan Bukhari yanzu ya zo riwaya zuwa makarantar Maliku sai da mai yana da malaminsa na kanshi wanda zai jona shi da Maliku kai tsaye idan ko yana son ya bi ta kan isnadin Shafi'i sai ya bi ta kan wani malami ta kan Shafi'i ne da matsakanin shi da Maliku yanzu mutum biyu mai kun tsakanin shi da Maliku mutum ɗaya kawai da haka dole zai faddalantar da wanda suke kai tsaye daga wannan ɗalibin wannan malamin nashi sai Maliku mai kun daga wani malami Shafi'i sannan Maliku saboda mun san yadda suke da san isnadi gajere isnadun alim ko suna san shi sosai Abu Zur'a zai rasu ma aka ce me kake so yace isnadun alim wa baitun khalid so yake ji shi a wani wuri da babu kowa kuma ya dinga samun isnadoji waɗanda ba su da tsawo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka zaka sai zama al-Imam Shafi'i wannan yasa wato babu riwayoyinsa a cikin Sahih Bukhari saboda ya rasu da wuri kuma akwai mutanen da Bukhari ya riske su waɗanda za su kai shi kan Maliku kai tsaye kaga ta Muslim bata mata so batun da bai riske shi ba ita ma irin wannan ne to shi kuma dangane da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal abinda za mu sake lura shi ne cewa Imam Shafi'i bai shahara a matsayin malami mai ba da riwayar hadisi ba baya daga cikin ruwat masu karantar da hadisi ya shahara ne a matsayin malami tsaka-tsaki domin sanda ya zo ya taso ana cikin rikici tsakanin ahlul hadith da ashabur ra'ayi sai zama a tsake su yayi kokarin ya daidaita su ya zama shi yana aiki da ra'ayi kuma a lokaci guda yana aiki da asab kuma haka yayi da aka yi rubuce-rubuce wadanda suka samarwa da wasu ara na su Abu Hanifa da su Muhammad bin Hassan al-Shaibani ya samar musu qawaid a cikin sunna wanda ya goyi bayan ara din su wadanda bayi da qawaid za su goyi bayan su yayi watsi da su haddana malamin shi Maliku sannan kuma yana aiki da hadisi dama kai tsaye har yakan ci ba Ahmad dan Hanbali idan kun ga hadisin da ya inganta ku ga mana mai aiki da shi dan ku ne sa ma'abota hadisi to malaman hadisi kuma suna fallata riwaya daga gun nau'o'in malamai iri biyu fiye da sauran malamai akwai nau'o'in malamai iri biyu akwai malamai musnidai da kuma malamai fuqaha'ul muhaddithin wanda yake so ya samu kasaratin riwaya to zaka ga sukan faddalantar da riwaya daga musnidai mu kiyaye musnidai masu tarin isnadoji da tarin karatu na hadisi irin wadannan su ne irin su Abu Zur'a irin su Abdurrahman ibn Mahdi irin su Shu'bah ibn al-Hajjaj wanda malami ne yana da madudin hadisai irin su Amash to ana fifita riwaya daga gare su su ba su cika damuwa da fiqhun hadisin ba su kaman wasu buhuna ne na hadisi dan misali su ne zaka ji kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim yake ba da labari a cikin littafin shi ainihin wato abin nan adda'u wad dawa ko shi ko dan can dayan wanda yake magana akan doyi din nan al-kalimu at-tayyib cewa a cikin shi ne ma al-wabil sayyid min al-kalimu at-tayyib cewa sai mutun ya zauna in an zo muraja'a hadisi za a iya kwana tsakar dare ana musaffa ne ta hadisi idan musaffa tai musaffa ma sai a koma kai ana yin ta da lissafin a babun aure kana da riwaya nawa shi ina da riwaya 20,000 to kai fa ina da riwaya 13,000 to wannan tsorin da ba ni da shi ba ni su ba ni inji wanne ne ba ni da su da haka suke muraja'an hadisan saboda Allah ya tattara musu hadisai a kwalonsu to waɗannan su ne musnidai Imam Ahmad ya damu da wannan kwarai da haka ya tara musnad din shi ya isa shaida akan cewa ya damu da haka shi sai ya tara irin waɗannan hadisan to zaka ga yana da bada muhimmanci wajen koyan hadisai a gun malamai masu tarin hadisai da yawa su Abdurrazzaq As-Sanani da ire-iren su ya tashi ya je inda suke dan ya koyi hadisai da makamantansu akwai kuma malamai da suke fuqaha'ul muhaddithin to su kuma su ne irin su Maliku zaka zaka ga su ba sa tara hadisai da yawa to wannan shine sirrin da ya samu wadda bata da yawa jama'a ba wai Maliku ya maida su bola ko wani ba a shi yana daga cikin fuqahul muhaddithin ne Bukhari ma yana daga cikin fuqahul muhaddithin da aka ga sun rage yawan hadisan sukan bada muhimmanci ne ga waɗanda za su kafa fiqhu da su sauran kuma yasu bamma sauran duniya ba wai suna nufin bola ne ba sa aiki ne ba wannan magana ba a santa ba sai a gun waɗannan yan dariƙa malikiyan babu wanda ya santa ilimi wannan daga bakin su mai warin jahilci ko ta taba fitowa cewa wai akwai wata bola hadisai ƙarya ne babu wannan a cikin ilimi babu inda za a ce wannan ne bola hadisai wai ana yake zuwa kowa ya zaba abin da ya mushi to ma ya zama hauka kenan ma abu dan a nan duniya wa kake gani a bola mahaukaci da yan jari bola su kadai kake gani baka ganin mutanen kirki a bola wanda wanda san ciwon kai shi to malaman hadisi kace suna da bola da suke ba suna suna intikai abin da za su ba mutane in ba iya shege irin na waɗannan yan kalakatan ba ku mun gane da kyau jama'a duk kokarin kwashe kafa hadisai ne dan mutane su daina ganin mutuncin su daina aiki da sunna su kuma suna aiki da hankali yadda su suke so fuqahul muhaddithin sukan takaitu akan hadisan fiqh waɗanda suke a ƙarƙashin su ana fitar da fiqhun ibadat da mu'amalat da sauransu sai su gina littafan su akai to Shafi'i ya koyi karatun shi ne galibi a gun waɗannan ire-iren malaman fuqahul muhaddithin da ya hada da karatun da ya iya wanda ya koya a gun su Muhammad bin Hassan al-Shaibani na ashabur ra'ayi sai fitar da sabon mazhabi daban shine cakuda hadisi da ra'ayi din kar a watsar da ra'ayi gaba daya a duba wanne ne ya dace da hadisi sai a aiki da shi da kuma sauran hadisan da ashabur ra'ayi ba su kai gare su ba ya tafitar musu da ka'idoji wannan shi ya bashi dama ya zama pioneer na ilimin usulul fiqh ya yi kokarin fidda ka'idoji irin yadda yaga su ashabun ra'ayi kawai ka'ida suke fitarwa ta zaman kanta shi kuma yana fitar da su ne daga hadisi wanda ya bashi dama ya zama pioneer a ilimi na usulul fiqi to da haka sai ya zama Shafi'i bashi daga cikin irin waɗannan masu yawan hadisin da Ahmad dan Hanbali yake bukata hadisan su saboda ya sa su a musnad shi sa sai hadisan shi ba su da yawa cikin musnad amma a sauran littafin Ahmad dan Hanbali wanda ba musnad ba zaka samu hadisan Shafi'i a cikin littafin Kitabus Sunna a cikin littafin Kitabut Tarajjul da makamantan su zaka ga riwayoyin da yayi daga Imam Shafi'i kuma Imam Ahmad yana girmama Shafi'i yana kallon shi a matsayin malami da yake cewa da hadisi kawai muka sani ba mu san nasikh wal mansukh ba ba mu san kaza ba ba mu san muhkami ba yace sai da wannan matashin ba Quraishin yazo shi ya samu akan hanya da kai sun ci moriyar ilimin sa kwarai zaman su da shi a Baghdad da kuma san da suka bi shi kasar Makka musamman sun taba bin shi kasar Makka su Ahmad dan Hanbali da shi da su Isa kadar Rawiya sun bi Shafi'i kasar Makka sun je sun karatu a gure shi to wannan iya daga cikin atakaice dalilan da suka sa babu riwayoyin Imam Shafi'i a cikin waɗannan tafai guda uku musnad Imam Ahmad da kuma littafin ainihin wato Sahihul Bukhari da Muslim anan kan babu sai kuma a cikin musnad akwai amma babu yawan da yake fassara wannan darajar tasa a wajen riwaya amma tabbas Imam Shafi'i siƙa ne amintacce da sauransu abin da yasa shi wancan malamin yayin wannan rubutun shine al-Imam al-Khatib al-Baghdadi wasu ne suka tada kayar baya akan cewa to ai ma Shafi'in ma ba amintacce bane tunda gashi nan ma bai da riwaya a cikin Bukhari da Muslim to kaga da an faɗi wannan sai kuma sai eh to kuma haka ne fa wallahi fa wannan magana da kanshin gaskiya wanda bai sa ma ilmance ba dole yayi tunanin haka shine aka je Khatibul Baghdadi lokacin shine babban malamin hadisi kuma ba Shafi'i aka mai tambaya shi ne rubuta littafi juz'i ne kankani akwai shi anan sama al-ihtijaju bi-Shafi'i sunan shi kenan al-ihtijaju bi-Shafi'i kowa yaje same shi karanta insha Allah والله تعالى اعلم مالك يجيب ده cewa wajada ibn hanbal bil zuhri an salim ay an abihi al bar haka shi kuma malan ahmad dan muhammad dan hanbal hanbal din kakansa ne amma ya shahara ana ce mishi ahmad dan hanbali shi kuma ya fada karara yace az zuhri shi yafi ganin ingancin riwayar zuhri al imam az zuhri shine malan muhammad dan muslim dan abdullahi dan shahabu kenan ibn shahab az zuhri wannan bijimin malan wanda aka ce tun yana yaro wanda yake zuwa da shi masallacin juma'a da za a zo da yara suna wasa ma ba su dauki abin a matsayin serious business ba to amma idan aka gama hudubar juma'a idan baka halarci juma'a ba kana so ka zo hudu ba wurin shi yake zuwa ce wai sai a dan bashi dan wani abu haka dan yaro matashi haka ce dan tuna mun da Allah hudubar nan da limami yayi kawai sai ya zubuta kamar cassette kawai sai yake ce kawai ai ga abin da yake tun daga innal hamdulillah har qumu ila salatukum yana na cikin tarihi shi a cikin littafin tari kuma dinta jimashka matashin malami ne a lokacin sai talauci ya tinkare shi zan talauci kuma da abu ne tinkara sai magani shi shine bagari ya tafi kasar Sham ya je can ma dai haka yana zaune wata ranar sai da Allah ya taimake shi zai ci moriyar basirar sa sai aka zo ana cige wani karatu duk malaman garin ba wanda ya san karatun sai shi a gado kuma halifa ne yake neman fatawa Hisham ibn Abdul Malik da ya gaba wanda ya amsa yana bayan sahu sai ya bada amsa sai ƴan sakon suka ce mu tafi da kai gun halifa ka je ka faɗi wannan fatawa ya je yayi bayani sai halifa ya ce wannan yaron daga ina haka da irin wannan ilimi kai dan waye kai ya faɗi na saba shi sai jama'a shi ba Quraishi ce to ka zauna anan ba inda zaka nan ya zauna shine malam fada amma mai faɗan gaskiya ne ko mun gane yawa mai faɗan gaskiya ne baya fadanci ma malam nan ya zauna aka bashi albashi mai kyau da matsayi da komai daga ne ya ban kwana da talauci ga ilimi ga azzi ibn shahab bin zuhri kenan Allah ya gafarta mishi yace to daga zuhri daga salim dan gidan abdullahi dan umar ai an abihi albarri daga baban shi wannan dai mutumin kirkin nan shi umar abdullahi dan sai da masa zuhri an salimin an ibn umara yace wannan ita ce magana ibn hanbal da shi da malam isa kadar rawiya waqila wasu kuma suka ce zainul abidina an abi aliyu dan husaini dan aliyu zainul abidina an abi daga baban shi husaini dan aliyu an jaddihi daga kakan shi aliyu dan abu talib wannan shine isnadi mafi nagarta a cikin ahlul bait kenan wa ibn shihabin anhu bi ko kuma kace ibn shihabin anhu daga shi Zainul Abidin din bihi zuwa ga baban shi zuwa kakan shi aw ibn sirina anis salmani ko kuma kace wacce magana ita ce magana Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba sune suke ganin cewa Zainul Abidin isnadin shi yafi kowanne nagarta aw ibn sirina ko kuma daga malam Muhammad dan sirina wannan ƙwararren malami masanin hadisi da fasar mafarki anis salmani daga Abu Amr Abidatu Salmani daga Abida As-Salmani anhu daga shi Aliyu din Ibnu Sirina daga Salmani anhu daga Aliyu awul A'mash ko kuma kace daga A'mash shine Suleiman Ibnu Mihran Al-Kufi wannan malamin nan mai dindimi din mai dindimi wanda yake da nawadir da yawa da maganganu sosai akan girman sha'anin sunna karanta littafin شرف أصحاب الحديث نال الخطيب البغدادي عند الشان دغديشي علي دم من عند الشان النخعي كتي روايه أعمش سليمان دم مهران عند الشان دغ شهررن مالمن نان النخعي شينه ابراهيم بن يزيد النخعي عن ابن قيس القما دغ القمه دن قيس الوقا الليثي كنه كو القمه بن قيس الليثي an ibnu mas'ud daga makarantar malam abdullah dan mas'ud walum man ammama wanda duk yace ayi magana sakakkiya to ka zarge shi bai tantance ba ma'ana yace ai wannan isnadin yafi na ko ina inganci duk ɗaya daga cikin waɗannan yace misali a'mash an-nakhai an a'mash an-nakhai an qais an ibnu qais an ibnu mas'ud shine mafi falala isnadi a duk duniya ce to wannan yayi ta'amimi ko to ka zarge shi ko wanda zai ce misali ibnu sirina daga salmani daga aliyu yafi ko ne inganci a duniya shi ma wannan ka zarge shi yayi ta'amimi amma cewa za a yi isnadin makarantar maliku ga wanda yafi inganci isnadin ahlul baiti ga wanda yafi inganci isnadin kasar kufa ga wanda yafi inganci shine kamar wannan nasu ibnu mas'ud din nan shine na kasar kufa kenan isnadin kasar kaza basara ga wanda yafi inganci da makamantan su ina fata mun gane to irin wannan magana ita ce za a yi sai zama babu cika makwaki ruwa a cikin ta za mu surara an insha Allah afwan bana su mu dinga tsawaita surutai a karatun dan kai ya zama ko maimakon sauƙaƙa bayani kuma ita ƙara wahala littafiyar to amma kuma lokaci bayanan sukan taso ne ba tare da ka shirya musu ba Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك نعم نسيمني